sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga kawo ƙarshen tashin hankali a yankin Tigiri da ke arewacin Habasha, yayin da 'yan tawayen Tigiri suka sanar da kafa haɗaka domin kawo ƙarshen gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed. A cikin sanarwa ta biyu kacal da ya yi tun lokacin da aka fara yakin shekara guda da ta gabata, a jiya Juma'a kwamitin mai mambobi 15 ya yi kira ga ɓangarori masu yaƙi da su kawo ƙarshen zub da jini kada su tsagaita wuta. Kwamitin ya kuma yi kira ga gujewa kalaman tsana da kuma kalamai masu ingiza tashin hankali da kuma rarraba tsakanin jama'a. Kwamitin sulhu ya kawo ƙarshen kawaici na watanni 6 kada ya yi magana da murya ɗaya akan tsananin damuwa da ake fama da ita a Habasha, inji jakadiyar Ireland Ambassador Geraldine Byrne Nelson a cikin wata sanarwa. Ta ce wannan ne karin farko da kwamitin ya yi kira ga kawo ƙarshen tashin hankali a Habasha. Kiran Majalisar Dinkin Duniya na zuwa ne yayin da rundunar Tigiri ta sanar da haɗin kai a jiya Juma'a a wata haɗaka da wasu ƙungiyoyin adawa masu riƙe da makamai, ciki har da rundunar yankin Oromo, domin rusa gwamnatin Abiy Ahmed. Hukumomin Taliban sun tabbatar da kama wasu mutane 2 da ake zargin su da taka rawa wurin kashe wasu mata 4, ciki har da wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama waɗanda aka gano gawarwakin su a cikin wani gida a makon da ya gabata a arewacin Afghanistan. Wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida a Kabul ya faɗa a jiya Asabar cewa mutanen da ake tsare da su sun faɗi gaskiya a tambayoyi na farko da aka musu, cewa su ne suka gayyaci matan zuwa gidansu da ke Mazar Sharifa a arewacin ƙasar. Ali Sayed Hosti bai ce ko mutanen da ake zargin su sun tabbatar da su ne suka yi kisan ko kuma ya gano matan ko dalilin da ya sa aka yi kisan. Ana dai ci gaba da bincike kana an mika batun zuwa kotu, a cewar Hosti a wata sanarwa ta hoton bidiyo a shafinsa da Twitter. Dubun-dubatar masu rajin sauyin yanayi sun gudanar da zanga-zanga a jiya Asabar a fadin birnin Glasgow na Scotland, wanda ya ɗauki bakoncin taron kolin Majalisar Dinkin Duniya, wanda ya tattaro masu tattaunawar fuska da fuska, inda masu tattakin suka yi fatali da tattaunawar da aka yi a taron, suna kira da a gaggauta ɗaukar matakan rage ɗumamar yanayi. Masu zanga-zangar a Glasgow sun nuna kuzari duk da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. An kuma gudanar da irin wannan zanga-zangar a birnin London da Amsterdam da Paris da Dublin da Copenhagen da Zurich da kuma Istanbul. Galibin masu tattakin sun yi Allah wadai da shugabannin gwamnatoci da suka halarci taron akan gazawarsu na bullo da matakin gaggawa da suka ce ana bukata a daidai wannan lokacin, inda wasu suke cewa wannan taro na shan shayi ne kawai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mutum mai 'ya'ya 2 da ake kiran shi Jesse Redlin daga Rochester a jihar New York ya samu gagarumin kwanciyar hankali a wannan mako. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa 'ya'yansa 2 ka iya kamuwa da coronavirus, kuma hakan na jefa shi cikin fargaba, amma a ƙarshe ya ce ya samu natsuwa. Kwanciyar hankali da Redlin ya samu na zuwa ne bayan shawarar da hukumar yaƙi da cututtuka ta Amurka ta bayar a makon da ya gabata ta samar da allurar rigakafin yara 'yan shekaru 5-11 daga Pfizer BioNTech. Wannan shawarar ta sa yara miliyan 28 a Amurka sun cancanci samun rigakafi da aka tabbatar yana da inganci ainun wurin takaita yaduwar coronavirus. Iyaye da dama kamar Redlin sun yi marhabi da wannan labari mai daɗi. Idan ɗansa mai shekaru 7 ya karɓi allurar rigakafin na farko a mako mai zuwa, kana mai shekaru 4 kuma ya karɓi nasa allura, Redlin yana sa ran rayuwa za ta koma yadda take shekaru kafin annobar coronavirus. A ƙarshe, a jiya Asabar, Sarki Muhammad na ƙasar Morocco ya yi jawabi a kan yankin yammacin Sahara, amma kuma bai taɓo zargin da Algeria ta yi cewa Morocco tana auna fararen hula 'yan Algeria a wani abu da ya faru a makon da ya gabata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya faru ne a yankin da ake takaddama a kai. Zargin na Algeria ya haifar da fargaban ƙaruwar rashin jituwa tsakanin abokan gaban na Afirka ta Arewa, bayan da Algeria ta yanke hulɗar diflomasiyya ta dakatar da baiwa Morocco mai kana ta hana jiragen saman Morocco ratsawa sararin samaniyar ta. Dangantakar kasashen biyu ta yi tsami shekaru da dama, amma kuma ta ƙara taɓarɓarewa ne tun bara bayan da ƙungiyar 'yan tawayen Polisario mai samun goyon bayan Algeria ta ce za ta soma gwagwarmayarta ta neman 'yancin cin gashin kai a yammacin Sahara, wani yanki da Morocco ke kallo a matsayin nata. Kawanci da Sarki Muhammad ya yi a kan takaddama da Algeria a jawabinsa na shekara-shekara a kan yammacin Sahara ya dace da salon Morocco tun lokacin da Algeria ta yanke hulɗa da ita a cikin watan Agusta take yin brexit da duk wata sanarwa daga Algiers.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki doni. Kasuwa akai miki doni. Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasar mu.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki doli. Shirin kasuwa a kai miki doli na wannan safiya ya leka daya daga cikin manyan kasuwanni ne da ke birnin Lagos, wato kasuwar Edo na ƴan gwari inda ake sayar da kayayyakin kayan miya wanda akasari ana fitowa da su ne daga yankin arewacin Najeriya. Kuma tare nake da daya daga cikin shugabannin wannan kasuwa wanda kuma zai gabatar da sunansa da kuma tarihin wannan kasuwa na Edo.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sunana dai Alhaji Zakari Aleru, mai kayan gwari kasuwar Edo Lagos. To tarihin wannan kasuwa gaskiya yana da tsawo, dan mun shiya ga manyanmu da muka zauna tare da su sun gaya mana wannan kasuwar Edo tarihin ta farkon kafata. Shine wannan railway din nan da sarauna ya rufe aka yi, aka kawo shi a nan Edo. To duk arewa mu da inda aka dauko kayan gwari da mi da mi da shanu da mi nan ne ake sauke su a kasare. To shine yan aka zo nan iya nan Edo nan da an sauke kayan gwari din da komi sune aka daukowa ana harkaiwa ana kawowa nan inda muke ga Edo nan. Nan duk wani ya shine bakin ruwa a wannan wuri. To shine ake sauke su a wannan wuri, in aka sauke su dan ne ake sayarwa a diba ai wani waje, kuma nan ne dai depot dafat dan sayar kayan gwari. To shine lokacin din har bisa ga yanzu insha Allah tarihin kasuwar nan ana zan ta kai shekara 100 a kafa wannan kasuwa. To kuma alhamdulillah mu ma da muka iske su ma manyan mu da mu habbasa ga yanzu insha Allah muna zauna lafiya lau, ba mu da tashin hankali da kowa. Dan to ranar da muke wannan kasuwa ba mu taba ji an ce an yi wani fada tsakanin ko wanda kabilanci da mi ba. Muna nan lafiya lau muke da kowa, ba wani bata lokaci ga kwado da bayarbe da bayarbe da ibo da bahaushe ko wani dan uwana kowa dan uwan juna ne. To dan haka insha Allah iddaka muna nan zauna lafiya lau. Kuma kayan gwari da ka sani duk irin wanda ka sani ana kawo su arewa, in ka je Edo akwai su. Kuma ba ma wai in ce ma yaban kai ba, kayan da zaka samu kasuwar Edo insha Allah duk Lagos in ka zo baka samu irin waɗannan kaya, tunda mu kayan mu zababbe muke saya. Dan ni an zababbe ko kasuwar ma to yanzu aka je sayan kaya an san kayan da Edo, an san waɗanda an da mutanen Edo. Da ganin kaga dan Edo mai sayan kaya in dai baka dai waɗannan kaya baka kira ne ma san dan ba zai saya ba. To nan muna da waɗannan samomi nan ko ta ina manyan mutane masu tawa suna sayan kaya, kuma duk wanda ya zo nan insha Allah ba zai ji kunya ba.
To ce man kamar dame ake sayarwa wannan kasuwa ta ku ta kayan gwari?
To wannan kasuwa dai ta mu ta kayan gwari, abubuwan da ake sayarwa duk abin da ka san ana noma shi arewa akwai shi anan. Ka ga manta da albasa, tumatir, tattasai, attarugu, doya, dankali, arish bototo, namu na Hausa, kai bayan haka shinkafa ga ta nan, kuma in ka shiga dai alabo da plantain da sauran kayayyaki duk gashi nan dai ana akwai su kasuwar Edo in ka zo insha Allah. Ba abin da dai kayan abinci za ka nema ka zo anan kasuwar Edo baka same shi ba insha Allah.
To ya kuma batun kasuwanci ko ciniki a wannan kasuwa taku?
To alhamdulillahi kasuwa dai inda insha Allah kasuwa da ainihin wanka ta zamani. Gwargwado duk wanda ya zo kasuwar da insha Allah dai kana da aman sai san Allah da zaka samu abin da kai rika insha Allah mu ko ta wannan lokaci sai dai kasuwar zamani dai za a ce wai alhamdulillah
to akwai kalubale da kuke fuskanta daga gwamnati ko hukumomi gariyar da wasu kasuwanni ke fuskanta kalubale na rashin kafa su bisa ka'ida da dai sauransu
to alhamdulillah mu kan kasuwar Edo sai dai san barka tunda mu to ranar da muke wata matsaloli na irin gwamnatin Lagos wallahi ba mu taba ganin wani takura wanda za a zo a takura mana ba dan mu yanzu yace ka ganne yau zangaya maka akwai mutane da yawa lokacin fashala manyan da ciza ina zaune a wannan wuri da ka iske ni suka zo suna neman wa a ciyaman Edo wane ciyaman wannan wuri aka kawo shi inda nake ina tahowa sun same ni muka gaisa sai suka ce kai ne ciyaman nan ince ni ne lafiya suka ce lafiya lau abin da ya sa ni zo in muganka Allah ya uwa iyayenka albarka aka dai suka ce Allah ya musu albarka kuma ka iya shugabanci dan wannan shugabanci abu biyu ne ka rike amana ka rike roƙon Allah kuma ka san manyan Lagos yace dan sun ya zagaya a Lagos gaba ɗaya sun ga wanda duk akai kata-kata da Lagos wanda ba ma bakin hanya yake an kore shi bale mu da a tsakiyar Lagos kuma muna bakin hanya ba wanda ya taba mu yace ga hiba wanda ya taba dan haka dai mun zo ba har an muke so gare ka ba mu mun dai ima du'ai Allah ya kare kare ka haka mutanen suka sai suka jira suka bada baya
to menene bambancin wannan kasuwa na gwari da sauran kasuwanni na Lagos wanda su ma ake sayar da irin kayayyaki na wannan na gwari haka
gwargwado mu kam kayan mu ba su da tsada kuma ga kyau ga kyau ba tsada insha Allah wanga kasuwa dan abubuwan da muke muna sawo kaya ma da yawa ka taho ka kasa ka fadi baka mai da kudin sa ba da yawa dan in na gaya ma nan mutane nan wani lokaci kamar wanga lokacin da aka fito dan kan gabashin da ake biyan mutane akan kaya da suke sa yayi yawa mun muna nan dai saboda mun bar komai wajen Allah mun san insha Allah Allah ne mai walwala da komai
to gashi ana fuskantar matsalar tsadar kayayyaki na masarufi da dai sauransu ku za ki mana bayanin yadda farashi yake a wannan kasuwa na ku na sauran kayayyakin cefa ne da dai sauransu
wannan haka yake gaskiya ne dan yanzu haka bari in gaya maka kaga albasa da haggani nan ba wuce sati biyu ba 24,023 muke ziyanta amma yanzu ga ta a bisa ga yanzu kwana dan satan gabi ta kuma 48,000 50 haka shi ma to a manta da maganar tumatir saboda tumatir yanzu irin namu na arewa bai zuwa inda yana zuwa sai a ce to nan wuri hannu guda yake yitowa ake kawo mana da Jos da Ghana su kadai ne ka tahowa to kuma gashi nan yanzu dan karamin kwando gashi nan ana sai suwa 22,000 dan karami fa ba irin manyan kwando da muka aka kawo da arewa ba to kaga shi ma gashi nan rado duka duk abin da yake tattasai duk abin ya hau sama yanzu duk yayi sama yanzu saboda kuma babu shi ne amma in akwai shi in dai ko ina ya fito nan in ka zo nan iyaka arhanan komi arhane komi arhaza ka kwashe shi dan ba mai bari ciniki ya kuce mishi
to a waje dai kuma naji ta bakin wasu masu saye da sayarwa a wannan kasuwa kuma sun gabatar da sunayensu da kuma yadda kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa na Edo
ni sunana Umar ana kira Umar Dila ina sayar da tumatir da albasa da tattasai da tarugu a shekara 30 a wannan kasuwa da hakikanin gaskiya ana ciniki kwarai da gaske dan ina so tumatir kamar kwando 20-25 kullun kuma yana karewa amma yanzu yake sai a nan zamani ina so kwando 4-3 wanda bai kare wanda ba zai kare ba amma alhamdulillah muna ci ma yamma taimaka da ƴan uwan musulmi dukkan bukatun mu a yi tumki Allah ya rahama mana asiri a wannan kasuwa
Udrat Abdullah ya so sai tomato isu kayan provision saboda amfani da shi wallahi ba kaman da ba amma tunda muna lafiya alhamdulillah amma komai ba kaman da ba komai yayi sama yanzu abin da zamu siya kaman 5,000 da kuma yanzu 20,000 wallahi ba sai yi ba to abin da su gaba na kuma na temoko komai ikasa Allah ya temoke kowa da kowa na so semo ko sky and provision milo milk ko sugar flour ko abun yana ko ko mu me ne kina so akwai she aido
talle me sai tumatur ki alhamdulillah alhamdulillah sai yanayin irin da abun ke fito ke shiga ke fita a da muna sai tumatur amma muna so shi kaman 30,000 don abu amma daga shi Allah ka sauki ma so shi 21,000 wani sai 18,19 haka muke so shi kaga Allah ka mun sauki kenan kuma ka so alhamdulillah mun gode wa Allah
to sina na Murtala ana wana ki ce min da Murtala Budi tun ina 70 da Allah ya sa nake ana kuma ina sai da wannan dika daga gani tumatur ta sai da tarugu da kashauran su ne irin kayan rafi ba laifi gaskiya alhamdulillah ba laifi kai da Allah na dan samu bakin gurgudu bahun albasa yanzu gaskiya dan kwanakin ba dan sa TV da ya wuce abin da muka sayo shi 25 amma koyo abin da nasu gata na naira 50 sai ta bashi 50 ba
to ba sarare karshen wannan shiri kenan na kasuwa kai miki dole wanda ya to muku daga kasuwar Edo dake birnin Lagos a tarayyar Najeriya na ku baban gidan Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
sunana Dickon Michael Adeyemi annan cikin garin Bauchi ina sujada Good News Baptist Church annan wutin dada to zamantakewa tsakanin al'umma abinda Allah da kanshi ya kaddara ne saboda inda Allah yana so sai yi mu jinsi daya yi mu yare daya yi mu addini daya amma cikin hikimar sa yi mu kala daban-daban yi mu kuma jinsi daban-daban yi mu kuma addini ma daban-daban akwai Krista akwai musulmi akwai wanda ma ba su yadda ma cewa Allah yana nan ba amma duk da haka Allah ya bar kowa ana cuɗanya kasuwan mu daya makarantu da yaran mu ke tafiya daya ne muna shiga mota daya kuma muna yi daya garin mu daya ana zaune anguwa daya kai mu'amala dai ana yi tare saboda haka zamantakewa abinda Allah yake so shine a zauna tare a fahimci juna a zauna lafiya don duk inda ake rikici Allah bai da hannu a ciki tunda komai abinda Allah ya yi ya yi shi da kyau kuma ya yi su ne a natse a cikin Bible littafi mai tsarki na addinin Krista Allah ya kwabi duk wani mai addinin Krista da ya zauna lafiya da makwabcinsa ya ga ko duk wanda yake zama kusa da shi shine na kusa da shi don Yesu Almasihu zai tambaya ya ce waye makwabcinka sai ya ce makwabcinka shine wanda yake da haƙƙi akan ka wanda zaka biya masa bukata shi ma ya biya maka bukata me biyan bukata ba wai sai ya kawo abinci ya baka ba ko ya kawo kudi ya baka a'a ya lura da kai gari ya waye ku gaisa da rana ku hadu ku gaisa da dare kowa zai koma gida ku gaisa ku yi ban kwana to shine abinda shi Yesu Almasihu yake nufi a cikin wannan to abinda shi ma yake so mu kuma mu yake na cikin al'umma mu hadu mu gaisa idan dan uwana yana cikin makoki in bi shi mu yi tare idan yana cikin farin ciki in je in same shi mu yi tare Allah kuma daya ne mu ne a cikin muka bambanta shi amma Allah baya da bambanci
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar a makon da ya gabata muna tattaunawa da Dr. Abdullahi Bula Magarba game da allurar rigakafin corona sai kuma lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki a wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa ne da shi don jin yadda rigakafin take aiki da kuma wasu sauran muhimman bayanai Likita barka da warhaka
Assalamu alaikum, barka da yamma Hajiya Hawwa.
To tunda wannan cutar ta kan sauye kama har ta shiga jikin mutum, shin rigakafin kenan za a iya cewa wacce take nan a wannan lokacin ita kadai take ita wannan nau'in zai iya kare ka tunda ta kan canja nau'i ko ta kan canja salo ta shiga jikin mutum?
Gaskiya wannan tambaya tana da muhimmanci. Wato ba haka bane. Wato akwai abin da ake cewa kaman generic, kaman a ce skeleton. Kin gane? Kaman yanzu ai mu mutane ne. Ni mutum ne yake mutunci, amma ke mace ce, ni namiji ne. Kin ga kowane abu ne ɗaya ko biyu ban mutamu. Amma ainihin abubuwan mu da yawa kin ga ɗaya ne, kina da baki, kina da ido, saboda haka abin da halaka baki zai halaka ido ko zai halaka ciki, duk muna da shi. To saboda haka shine bambancin da ake samu dan kadan ne, saboda haka rigakafin nan yana wa duk nau'ikan kwayoyin cutar corona. Ina tabbatar miki da wannan. Kawai dan bambanci kadan ne wanda ke ba shi tasiri.
To har yanzu dai saboda ɗan Najeriya wasu suna ganin ba a samu isasshen wayar da kan ɗan Najeriya ba, shi yasa har yanzu ake ta fafata da su wajen karban alluran nan, kuma suna ganin kamar alluran ma da ake kawo mana daban ne da na kasashen Turawa. Dalili kuwa shine idan aka je wata kasa ko idan dan Najeriya yanzu ya tafiya wata kasa ko da ya nuna takardar shedar cewa yayi rigakafi a kasar sa Najeriya, to su kasar nan daidai ba ta yadda da wannan rigakafin sai ta sake yi masa tasu ko kuma wata. To me zaka ce game da haka?
Hajiya Hawwa, wannan magana ba gaskiya bane. Ina tabbatar miki wannan magana ba gaskiya bane. Na farko dai ai rigakafin corona dai ba ma yin ta Najeriya. Wanda muke amfani da ita, ina tabbatar miki ita ce ake a Ingila, ita ce ake a America, ita ce ake yin ta a Germany, ita ce ake yin ta a India.
An shi yasa ɗan Najeriya ma suke da kukwanto akan wannan, saboda mu dai babu allurar anan daga kasashen Turawan ake kawo mana. To me yasa idan kai tafiya wata ƙasa sai su ce sai sun maka tasu ta can?
Ba gaskiya bane, ina faɗa miki wannan siyasa ce ta duniya, kuma an riga an warware wannan. Ina tabbatar miki rigakafin mu yanzu an yadda da shi a America, an yadda da shi a Ingila, an yadda da shi a Germany. Ina tabbatar miki da wannan. Ai da farko din aka cewa idan ka fita daga Najeriya an ka je ka sai kai kwana 10 ya killa cewa da mu muka ce sai mu ma in suka zo haka za a yi. Kin ga yanzu sun dawo sun ce a to shikenan a zo a lafiya. Ina tabbatar miki siyasa ce ta duniya, amma su ba gwamnatin Ingila ta ba mu taimakon allurar AstraZeneca. America ta ba mu AstraZeneca, sannan kuma ta zo ta ba mu Pfizer. Kuma akwai Johnson & Johnson da muka siyo wanda yake shi ma kamfanin America ne yake yi, wanda yake zo a South Africa. Haka shi ma AstraZeneca nan da yake Ingila ce ta kiro, kuma kamfanin yake a India. Saboda haka allurar rigakafin nan duk shine ko ina kika je shine, kuma process da yake cewa process wato kaman katinmu yana nan da akwai da QR code a jikin sa. Shi yasa idan duk mutumin da aka yi allurar rigakafi muna son wannan katin ya rike shi, kuma ya dauki hoton sa a waya, sannan kuma ya photocopy din sa ya ajiye. Wannan akwai wani bangare na QR code da yake cewa QR code, wani mai dan gida-gida kaman zaka ga kaman tafiya tsutsa haka. To duk lokacin kika sa kamera ki a waya kika dauka, dinna muke duk abin da aka yi mutum, da lokacin da aka miki na daya allurar rigakafi, na daya da rigakafi na biyu, da sunanki, da ka hadda hotonki, zai fito duk inda aka yi da duniya, kuma allurar mu taya da kamar yadda muka press briefing a ranar Litinin tare da minista, na faɗa a duniya rigakafin mu is credible, kuma irin is accessible anywhere in the, on the planet.
To har yanzu da yawa ɗan Najeriya suna ganin cewa hukumomi, musamman ma irin hukumar ku ta lafiya matakin farko, ana ganin cewa an gaza wayar da kan jama'a akan wannan allurar, shi yasa har yanzu mutane da dama suke da shakku akai. Shin daga yanzu wani mataki kuka dauka wajen ƙara fahimtar da jama'a akan wannan allurar ta rigakafin coronavirus?
Wannan ainihin kalubale ne wanda yake ba wai bangaren corona kadai ba. Duk wani abu da zaka yi wa jama'a, to dole ne ka samu kalubale a gare shi, kuma dole ne sai ka sa cikin hikahi yadda jama'a za su fahimta. Ki tuna Hajiya Hawwa da muka yi aiki da polio, kusan shekara 30 muka yi muna fama da polio. Mutane babu irin yarfe, babu irin bice da kulle, babu abin da ba a ce mana ba. A ce mana agents ne na America, agents ne na waye, mun zo mu hana haihuwa, babu abin da ba faɗa mana ba. Amma yau ina polio a Najeriya, sanadiyar ma kore polio a Najeriya da ya sama Afirka ma gaba daya ba ta da polio. To yanzu a dawo kan corona din nan, wato yada bayanan, ina tabbatar miki aiki ne wanda yake ba karami ba. Muna aiki da sarakuna, muna aiki da malamai, muna aiki da kungiyoyi kala-kala, akalla mun yi bita ga kungiyoyi kusan sama da 120, kuma kullum muna yi. Kuma ina tabbatar miki nika ji gidajen radio zaka ji ko ina ana ta bayani akan mutane. Amma kuma kin san yadda dan Najeriya yake, baki ma shi in bai ga abu an ce yana kisa take a ce gashi nan ko wannan ya kashe ko kuma gashi an kwanta ana wahala ba, za su dauka cewa wannan abun ba fa da shi. Mu Allah ne taimakon mu, gode wa Allah, ba dan ba za mu fatan cewa wata don saboda mutane su karbi corona mu ci mutane su mutu ba fatan mu kenan ba mun gode wa Allah da Allah ya sa ta zo mana da sauki wannan Allah ne kawai ya kawo mana wallahi ba dan aikin mu ba ba kuma wandan wani kokarin mu bane kawai Allah ne ya taimake mu amma na tabbatar miki yanzu ki ji labarin India akwai lokacin ta kashe mutum 4000 rana daya a India 4000 lokaci daya to ai ga inda a ce wannan abu da ya kwa Najeriya ai ba yan fada mutum ma cewa ga gariya kafin ninka je kai dan mi dan sun gani kare tana kisa to ba fata muke te kisan ba amma muna bakin kokarin mu yanzu magana da yake miki ba mutane maji wato directors duka ana Lagos dan saboda yadda za a tabbatar da cewa an wayar da kan mutane an je an yi ba an zabi Lagos ba wai dan saboda wai ba ma san wani wuraren a saboda Lagos cibiya ce ta yadda shiga da fita na duniya ya fi zuwa Lagos sannan kuma a kuri ne wake da cinkere yake da cinkoso akalla muna sa ran daimin mutum wajen miliyan 4 a Lagos shi yasa muka bada kalhumu akan Lagos dan aje a samu yadda za a fada da cibiyoyin za a kafa cibiyoyi a wurare da yawa yadda za a zo ya alluran nan kuma sannan sai a kula da sauran jihohin da suke makotar Lagos kamar Ogun da Oyo sannan kuma mu zo mu ci gaba amma na tabbatar muke da cewa kullum muna fama yadda za a yi to amma aiki ne wanda yake ba na mutum ɗaya ba aiki ne wanda ya shafi kowa har da ku kuma na tabbatar ana sauraron ku saboda haka a ci gaba da yaɗa wa mutane a ci gaba da faɗa wa mutane lalle lalle corona nan na farko dai gaskiya ce na biyu kuma akwai ta na uku tana sa jinya na hudu tana yin kisa kuma na biyar rigakafi akwai shi kuma gashi nan kuma rigakafin nan kyauta ne ko ina ka je ka gwamnatin ta shirya cewa lalle lalle kowa Najeriya wanda matsayin shi yake samu alluran nan an bashi alluran nan akwai wanda muka sayar da kuɗin mu akwai wa'anda gwamnatoci suka taimaka mana ta shirin kungiyoyi da ake cewa Covax facility saboda haka yanzu magana nake miki muna da akalla muna da doses wanda ke sama da miliyan 9 a kasar nan saboda haka kuma duk wannan alluran ɗan ƙasa aka samuwa kuma za a kai su ko ina ba mutane saboda haka ina sake faɗa mutane cewa alluran nan akwai su alluran nan kyauta ne saboda haka ba ma san mu ji labari ko kuma wani a ce gashi nan wajen saboda ya karɓi alluran corona ya biya ko kuma a ce mutum ya je ice wai a bashi kati ba tare da a masa alluran nan ba wannan abu ne wanda yake bashi da kyau wannan yana ɓata sunan ƙasar mu a ce mutum ya fita a Najeriya ka tafi wuri bayan kati ya nuna cewa wai an maka corona alluran corona sannan a jiya kana da corona to haka yawanci shi yasa muka kafa wani abu muke cewa wato joint task force wanda yake committee ne wanda yake akwai DSS a ciki akwai ICPC a ciki akwai NAFDAC a ciki mu muna ciki akwai state mutanen jiha sannan kuma akwai mutanen sarakuna a ciki wanda duk wanda muka kama ina tabbatar miki cewa ba za mu bari a bata sunan kasar mu ba ba za mu bari a bata mana aiki ba wannan muna yi kuma kullum muna fama a fadakar da mutane lalle mutane su karɓi lallonar corona din nan
ta masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin likita da muka kasance tare da shi inda yayi mana cikakken bayani ko kuma ƙarin bayani da kuma ƙara fahimtar da ƴan Najeriya akan ita wannan allura ta corona kuma da fatan an ji shawarwarin da ya bayar. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Abdullahi Bulama Garba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa rigakafi yafi magani mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonnin ku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya.